إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم دسادوا مجلسي نا 21 شي مجالس مو نتفسير القرآن بمكيي a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya bamu wannan gari tsari da aminci da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau 21 ga watan Ramadan hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da 10 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya yau za mu tashi aya ta 6 a cikin suratul Fussilat amma za mu amsa tambayoyi da ƴan uwa da turo wannan yace dan Allah ya hukuncin sujada yake da mutum yake karanta alqur'ani ya zo gurin sujada idan mutum yayi sujadar wani tasbihi zai yi dan ita sujada ta tilawar alqur'ani sunna ce ba wajiba bace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan anyi a gaban sa wani sahabi ya karanta yayi sujadar yayi tare da shi wani ma yayi da yayi sujadar ba sai da yayi tare da shi ba da aka tambaye shi sai yace ai kai ne a mai karatu wato bi ma'ana kai ne mai karatu idan kai zani to cewar wanda bai yi sujadar ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba wannan ya nuna kan cewa ba tilas bace ba farilla bace amma sunna ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yayi tare da sahabbai haka dalika wataran ya karanta aya ta sujada yana kan minbari yana hudu sai ya sako ya sujada kike sujada tare da shi da sake karanta ta a wani yayin sai suka yi shirin za su sujadar sai bai sako ba a ya nuna kan cewa wannan wato baya daga ba azima bace bi ma'ana ba dole bace babu wani da a ce akwai wani tasbihi da ake karantawa ba Allahumma illa abinda aka ruwaito na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sujadar na ga hadisin Aisha ne radiyallahu anha yana cewa sujada wajhi lillazi khalaqahu وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته كما وني صحابي يازو يا غيا ما النبي صلى الله عليه وسلم مفرقي داي cewa yana karatun alqur'ani ya karanta ayat sujada sai yaji a yana mafarki sai ya karanta ayat sujada sai wata bishiya sai ya ga wata bishiya ta yi sujada kuma a cikin sujadar tana cewa tana yin addu'a Allahumma kutub li biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud Allahumma kutub li biha ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li 'indaka بكرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود أبو بوا قداه إيجي سنا فتا الله ترد تامو lada a wajenka da wannan sujada kuma ka sauke wato ka tsare yadda zunubi da bari na kuma ka sanya ta ajiya gare ni a wurinka kuma ka karbe ta daga gare ni kamar yadda ka karbe ta daga bawan ka Dawud yace sai ya ji wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada tilawa sai ya ji shi yana yin wannan addu'a waɗannan guda biyu su suka zo mutum ya hada su yayi su a ciki duk sun zo daga sunna kun kuma ba da yayi ba a yayi tasbihi babu laifi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da haddith isma rabbikal a'la yace ij'aluha fi sujudikum ku sanya wannan a cikin sujadarku wato ku ce subhana rabbiyal a'la ka ga yayi itlaqin sujada kuma ya ce amma sujud fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum sujada ku yi kokari ku dage wajen yin addu'a domin lalle ya cancanta a amsa muku saboda haka idan mutum yayi tasbihi din ma yace subhana rabbiyal a'la sannan ya roki Allah yayi addu'a yayi abin da ake nema a cikin sujada amma yayi wannan wanda ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya fi falala ina cikin addu'o'in da Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani Allah ya ji kansa da rahma amin ya tattara a cikin littafin sa mai albarka Ismul Muslim sannan yace idan mutum ya dago daga sujadar shi zai yi sallama ko kuwa kawai zai ci gaba da karatun sa ne a idan ya dago zai ci gaba da karatun sa ne ba a yi mata sallama tunda ba sallah bace zai yi amma kabbara ta sunkuyawa zai kabbara ta dagowa musamman in a cikin sallah ne an yi sabani in ba a cikin sallah bane zai yi kabbara ko ba zai yi kabbara ba wal asl zai yi kabbara a siyasan akan sujudu tilawa akan sujada ta cikin sallah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane sunkuyo da dagowa na sallah ina yin kabbara duk da yake sujada ba sallah bace amma daga cikin malamai akwai wanda yake ganin ta sallah a juzu'i na sallah saboda haka ya shardanta mata tsarki a in mutum ba shi da alwala ba zai yi ta ba kamar yadda yake mazhabar Malik ya kuma shardanta mata lillibe al'aura ya kuma shardanta mata fuskantar alqibla amma daga cikin malamai magabata wanda daga cikin su akwai Sa'id ibn al-Musayyib kuma wannan shine zaɓin waɗansu malamai da suka zo daga baya kamar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cewa ita wannan ba tunda ba sallah bace sharadin sallah ba sa kanta saboda haka mace kamar in tana karatu ko babu limi a kanta in ta zo ayar sujada za ta iya yin sujada din bisa wannan mazhaba ta Sa'id ibn al-Musayyib kuma ya fi bisa ya zama to mutum ya tsallake sujadar da yi ba ko kuma ya shiga cikin takura na idan zai yi sujadar sai ya kamar mace ta je ta dauko kayanta na sallah ta sanya domin ta yi sujada sai dai sujada ba sallah bace kamar yanda shi Sa'id ibn al-Musayyib kuma in ban yi wahami ba kamar shi ne ma ra'ayin da Imam al-Bukhari yayi ishara a kansa kamar wannan shi ne mazhabar Imam al-Bukhari haka ne shine ne rubutun Bukhari na'am sannan wanda yake fatawa nake nema akan tsifar gashin kai saboda wankan haiba wasu malaman suna cewa ba sai an yi ba wasu su ce sai an yi Allah ya ƙara mana lafiya da jinkiri mai amfani amin a tsifar kai da wankan haila ko wankan janaba ba dole bane ba dole bane domin yadda Ummu Salama ta sifanta yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata yanda za ta yi wankan janaba shine za ta zuba ruwa a kanta inda ta ce innim ra'atun ashuddu baqra ra'si ni mace ce wadda nake daure kitsan gashi na da karfi afa anquduhu bi ghusli aljanaba zan warware shi da wankan janaba sai yace a'a ya isa kawai ki kwarara ruwa a kanki ki jijjiga kan sannan ki kwarara ruwa a sauran jikinki fa idza anti tatahurti sai ga sai zaman to kin yi tsarki ya ce mata ta wanke kanta ba to waɗansu sun ruwaito wannan hadisin da ziyada afa anquduhu bi ghusli aljanabati wal hayd dan wanke shi zan kwance shi ga wankan janaba da haila sai yace mata a'a wannan ziyadar baka inganta ba saboda haka amma tunda an tam abin da ya tabbata ga wankan janaba shine zai tabbata ga wankan haila duk domin dukkanin su wankan tsarki ne waɗansu malamai sun ce sai an kwance a wankan haila saboda a riwayar hadisin Aisha radiyallahu anha wanda waki ibn al-Jarrah da ya tashi ruwaito hadisin sai ya takaita riwaya ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana na Aisha yayin da sai haila lokacin hajjin bankwana yace mata unqubi wa asaki wa mutashifi wa thumma ghtasili yace mata ki wanke wato ki tsince daurin kanki da kikai kitson kanki da kike kuma ki tsefe kan sannan ki wanka to sai wakiya da ya tashi riwayar wannan hadisi sai yace an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ne haila da ta kwance kitson kanta ta tsefa kanta sannan ta wanka sai Imam Ahmad yace waye ke fadan wannan sai aka ce wakiya ne wakiya malamin ka ne yace suka ce ai takaita hadisin yayi yace wa yajuzu lahu an yahtasif ya halatta a gare shi ya takaita hadisi domin ya takaita hadisin sai ya fitar da shi daga ma'anarsa sai ya fitar da shi daga ma'anarsa Imam Ahmad ya masa inkari saboda ba a san wata sunna da ta zo da take cewa mace mai haila ta kwance gashi ta domin wanka ba shi yasa Imam Ahmad yayi inkarin wannan riwayar ga malaminsa wati ibn al-Jarrah rahmatullahi ala al-jami' sannan wannan bayan addu'a tace Allah ya ji dan hajiya da sauran magabatan mu baki daya yace malam mahaifiya ta ce ta samu hatsari lokacin shekara biyu ba ta azumi sakamakon ta samu matsala a kwakwalwarta har yanzu ba ta dawo daidai ba shin ciyarwa na kanta amma wani lokutan tana iya gane mutane amma har yanzu tana bayi a jikinta nagode Allah ya tsara mana lafiya amin wannan wadda kwakwalwarta ta samu takwa da irin wannan ta zamanto ba ta da wato mallakar hankalin kanta domin duk wanda zai rinka bayan gida a jikinsa tabbatar da mallakar hankalin kanta in dai ba wato ya san yana yi din ba amma wanda yake yin bayan gida a jikinsa baya bai san ma yana yi ba tabbas wannan ba shi da hankali wanda yake ko ba shi da hankali an dauke masa wajibin bin Allah saboda haka azumi baya kanta wanda fa azumi baya kanta ko ciyarwa ba za a yi masa ba duk kamar mahaukaci ai ba za a rinka masa ciyarwa ba saboda shi babu taklifi a kanta babu sallah a kanta babu azumi a kanta Allah ya sa wannan ya zama to kafara a gare ta kuma abinda ta kasance tana yi yayin da take lafiya haka Allah cikin karincinsa da rahamarsa haka zai ci gaba da ba ta wannan lada inda Allah ya san da ba don wannan larura ba da za ta zama to cikin masu sallah da masu azumi Allah kuma ya sa ya zama to mata kamar to sai wannan yace dan Allah a fadakar da jama'a mata suna sanya hijabi su rufe yaro a hijabin har ya kai ga yara suna mutuwa a kasuwanni to gaskiya ne wannan tsare rai wajibi ne tsare rai shine abin gabatarwa bisa dukkan wata ka'ida da za a bi saboda haka idan mace tana ganin kun wato bata lullube mayafinta ba ya rufe bayanta wanda zai sa yaron shi ma ya zama to an rufe shi wannan zai sa hijabin ta bai rufe jikinta sosai ba bayanta zai fito to sannan ta je ta sanya ta lullube yaron ga zafi da ake yi tana yawo kuma a cikin gari a kasuwa wanda wannan zai iya sanya yaro ya rasa iskar shaka har ya kai ya zuwa ga su makoma ya mutu wannan idan ce wannan hakika ta zama ta sabbaba kisan rai ta sabbaba kisan kai wajibi ta bude shi ya sha iska ko da ko nan zai bayu ya zuwa ga cewa ta takaita wajen hijabi ta takaita wajen hijabi wannan uzuri ne a gare ta domin tayi haka ne domin ta domin tsirar da rai kuma in take sai tayi hijabi ko da zai kai ya zuwa ga wato yaro ya mutu to sai ta biya to za ta biya madadin wannan yaro biya kuma ta sabbaba ita ta sabbaba rasuwar bata yi azumin kafara saboda ta sabbaba salwantar rai don haka a kula da yadda fiqhu yake akwai fiqhu al-aulawiyya wato fiqhun yanda ake ni ake rattaba abubuwa abinda yafi muhimmanci a gabatar da shi bisa abinda yake koma baya wato tsare rai tsare rayuwa shine abin gabatarwa bisa yin hijabi tsayar da wato to wannan in za su dabara kuma wannan ya rage nasu ni ba tela ba ne kan yadda ya yi ba in za su ayo ai waɗansu ma ƴan wata ƙasar goyon gaba suke yi ba goyon baya ba ko ɗan waɗansu ƙasashen su goyon gaba suke yi wanda goyon gaban shi zai iya zai tsare za ta iya sanya hijabin kuma ya zamanto bata bijirar da yaron nake zuwa ga abin da zai kai shi zuwa ga galabaita ba ko ma ya halaka. Bismillah ar-Rahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم. Allah yake qul innama ana basharun mithlukum cene ni mutun ne kamar ku yuha ilayya da ake yin wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa abun bautawar ku abun bauta ne guda daya tastaqimu ilayhi dan haka daidai ki ku tsaya kan zuwa gare shi wastaghfiruh ku nemi gafararsa wa wailun lil mushrikeen kuma halaka ta tabbata ga masu tarayya da bauta da shi wato wannan jawabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam akan abinda mushrikai suka ce su zukatansu suna cikin riki kuma duk kuma kunnuwansu akwai nauyi akai ba za su saurare shi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi yace yace da su shi fa mutun ne kamar su bi ma'ana ba shi da iko akan bude zukata zukata a hannun Allah take kuma a ciki wannan ya kunshi inkari a gare su wato domin da suka ce zukatan mu suna cikin rufi kuma kunnuwan mu a toshe suke wato ma'ana ba su da shirin fahimtar zancen sa yace to ni fa mutun ne kamar ku ya ya ba za ku fahimci zance na ba saboda haka a cikin wannan akwai inkari a gare su akan cewa abinda suke nunawa na kan cewa ba sa fahimta kuma ba su da shirin su fahimta wato ba wai dan ba sa fahimta din bane domin magana da suka ji ba magana ce ta mala'ika ba ballantana su ce wannan wani jinsi ne ba namu ba ko magana ta aljan ballantana su ce mu ba jinsin aljanu ba ne a'a magana ce ta mutum kamar su shi yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan raddi da cewa ni fa mutum ne kamar ku wannan tabbatar da bashariya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira dan adam bashar asalin ma'anar bashar daga bashara ne fata saboda shi dan adam Allah madaukakin sarki yayi shi tsirara sannan ya saukar masa tufafi wanda zai rufe tsiraicin sa sabanin sauran halittu kaga dukkan wata halitta Allah ya lullube ta in raƙumi ne da irin gashin sa alwabar idan saniya ce ita ma da irin gashin sa idan damusa ce da irin gashin sa tintinkiya ce da gashin buzunta kowane irin dabba Allah ya yi masa tufafa amma dan adam sai ya yi masa tufa wanda shi zai je ya nema ya rufe tsiraicin sa wato yana buƙatar da ya rufe tsiraicin sa to kuma akwai tsiraici wanda ya fi wannan muhimmanci wanda zai buƙace shi shine abin da zai rufe tsiraicin zuci shine sifar takwa shi yasa Allah ta'ala yake ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha ولباس التقوى ذلك خير يا كو ان ادم من سوكان muku da tufafi da suke tufa da suke rufe muku tsiraicin ku kuma domin ado a gare ku amma tufar tsoran Allah wannan yake tafi alkhair kaga cikin hikimar Allah sai dan adam zai zabi irin tufar da yake so ya sa ko ya sa wando da riga ko ya sa doguwar riga ko ya sa babbar riga ko ya sa wando da shadda na kaya ko ya sanya ko ya daura zani ya sanya doguwar riga ta zalefa amma dabbobi fa suna da zaki yadda Allah ya yi su da wannan tufar ba za su iya canza wani ya daga cikin fifikon da dan adam yake da shi to shi yasa da yake ita shi yaran larabci yare ne mai hikima mai fasaha sai ya kira dan adam da bashar wato mai bayyana fata ne bayyananniyar fata dan cikin halitta shine yake da wannan sau to haka aka kira shi al-bashar musallan Allah ya faɗa shi ma'anar sallallahu alaihi wasallam bayan ya ga musu cewa ni mutum ne kamar ku to amma yace yuha ilayya ana wahayi zuwa gare ni wannan shine bambancin sa da sauran dukkan halitta mutane ane masa wahayi kuma wannan ya isa bambanci domin cewa ane masa wahayi ya nuna kan cewa shi zababban Allah ne kuma ya nuna kan cewa yana da Allah ya bashi malaka ya bashi kudura ya bashi karfin saduwa da al-mala'ul a'la zai iya saduwa da mala'ika zai iya saduwa da mala'ika ya ga mala'ika a inda a asalin halittar sa wanda dan adam in ba wanda Allah ya in ba annabi ba wanda Allah ya fifita halittar sa ya zaba halittar sa ya sanya zai iya mula zai iya haduwa da wato al-mala'ul a'la manyan wato manyan halittun Allah ba zai iya in ba irin su ba za su iya ba to menene wahayin shine wannan cewa abun bautar ku abun bautawa ne guda daya wato tauhidi wato shine ta shine zubdar sakon da aka yi wahayi daga gare shi zuwa gare shi dan haka idan ku ubangijin ku shine ubangiji guda daya wato abun bautar ku abun bauta ne guda daya to ku miƙe kyam zuwa gare shi al-istiqama ana nufin mutum ya tsaya tsayuwa ta gaskiya da islamu ko a Hausa zaka ga ana cewa wane ai mutum ne mustaqim ko ba ana fadan haka a Hausa ba in aka fadi cewa wane ai mutum ne mustaqim wato cewa bai san haƙinci ba bai san magana biyu ba magana kadai take wato tsayayye ne to ma'ana ku tsaya kyam da ikhlasi da gaskiya ta wato ga Allah واستغفروه كما كنتم دافرتا akan abinda kuka yi nada da kuma akan cewar tsayuwar taku bata zamanto ta daidaita ba wannan umarni da istiqama yazo a cikin alqur'ani anan haka dalika yazo a cikin surat hud a suratun surat hud a karshen ta fastaqim kama umirta wa man taba ma'a ka tsaya kan daidai kamar yanda aka umarce ka da kuma inda Allah madaukakin sarki a cikin suratul shura ko yace falizalika fad'u wastaqim kama umirta saboda to zuwa ga wannan kai kira kuma ka tsaya kamar yanda aka umarce ka kuma an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam magana tsaya da mutum da yace baya ba zai sake tambayar wani ya baki ta shawara ba ta wasiya akan abin da zai yi yace qul amantu billahi thumma istaqim kace nayi imani da Allah sannan ka nemi daidaito to domin ita istiqama ba ta yiwuwa 100% dole sai aka hada ta da istighfari Allah yace wastaghfiru kuma inda ibnu rajab yace saboda Allah ya san ba za mu iya istiqama yanda Allah yake so ba dole sai an hada da istighfari akan tafsiri da aka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaqimu walan tuhsu ku daidaita ku tsaya kyam akan bin Allah amma ba za ku kiyaye dukkan ayyukan bin Allah ba walan tuhsu ai ba za ku isa ba ku kewaye dukkan ayyuka dole sai da tafsiri to shine wannan tafsirin Allah yake wastaghfiru to a cikin wannan bayan wannan to da ake wannan umarnin shi da makali ne na rabbi da mushrike sai Allah kuma yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato a cikin abin da zai faɗa yace wailun lil mushriki kuma halaka ta tabbata ga mushrikai zai iya daukan cewa wa wailun lil mushriki baya daga cikin abin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu sai ya zamanto magana ce ta Allah bayan Allah ya yi wannan umarni ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu cewa abin bautar ku abin bauta ne guda ɗaya dan haka ku tsaya kyam akan ta a gare shi da gaskiya kuma ku nemi gafararsa kace kuma Allah yake to halaka ta tabbata ga mushrikai wato idan ba su karbi wannan sakon ba da tauhidi suka ci gaba da shirka to halaka ta tabbata a gare su alwayl kamar yanda aka fassara shi bulwadi ne a cikin wutar jahannama kuma yana daukan ma'anar wato narko ban tsoro na azaba wato wato tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai ko halaka ta tabbata ga mushrikai kana Allah ya bayyana waɗannan mushrikai da sifa guda biyu daga cikin sifofinsu amma sifofi ne waɗanda suke masu tara munin halin da ke tare da su sifa ta farko yace alladina la yu'tuna zakka sune waɗanda ba sa bada zakka wato ma'ana sune marwata masu kauro masu ba sa son ayi alheri ga bayin Allah domin zakka ba a farlanta ta ba sai a Madina saboda haka ba zakka ake nufi ta musulunci ba wanda ba inda zakkar musulunci ba a ce ma kafirai su bayar da zakka ba amma an umarce su da su kasance masu kyautata ma miskinai shi yasa ake zargin su da wato rashin kyautata ma miskinai kamar yanda Allah ta'ala yace ranar lahira za a ce da su ma salakatum fi safar qalu lam nakum minal musallin walam nakun nut'imu al-miskin ba mu kasance muna sallah ba ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba kuma aka ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ya kasance baya imani da Allah mai girma ba kuma ya faɗarwa akan ciyar da miskin saboda haka mushrikai ba sa bada zakka bi ma'ana ba sa son taimakon bayin Allah ba sa wato ba sa kyautata ma miskinai ba sa faɗaitarwa kan a kyautata ma miskinai fassara ta biyu wadda ita ma malamai sun yi ishara a gare ta kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alayh haka dalika shehu Abdullah shi ma a tafsirin sa yayi ishara ga wannan fassara cewa alladina la yu'tuna az-zaka wato ba sa yin ayyukan da'a da za su tsarkake shi saboda haka ai ba sa yin tazkiya domin ayyukan bin Allah sune suke tsarkake zuciya wanda babba a cikin waɗannan ayyuka ja gaba a cikin su shine imani wanda shine tauhidi tauhidi shine matakin farko na tsarkakar zuci domin shine abin da zai ba mu zuciya ƴancin ta daga bautar wani ba Allah kuma shine abin da zai sanya mu mutum ji cewa za a yi masa bincike za a tambaye shi kuma akwai haƙƙi a kansa haƙƙin da yafi komai haƙƙi shine haƙƙin mahaliccinsa to kaga wannan zuciya ta san wannan sarki ne ga zuciya wanda bai ba shi da wannan sani yana cikin dauka wanda ba wanda zai san munin wannan daukar sai wanda yake yayi mu'amala da irin waɗannan yadda irin anan wato yadda irin sananin a kekashewar zuciya da ke tare da shi sannan sifa ta biyu ita ce wa hum bil akhirati hum kafirun sannan su masu kafircewa ne da ranar lahira su aka maimaita su aka ce wa hum bil akhirati hum kafirun wannan tauhidi ne su da ranar lahira su fa kafirai ne wato an karfafa rashin imanin su da ranar lahira wanda wannan shine yake nuna cewar abin da yasa ba sa yin zakka ba sa tsarkake zuciyar su dan suna ganin ba su yadda akwai lahira ba ba sa ba da zakka ba sa taimakon bayin Allah dan ba su yadda cewa sakamakon za su same shi a lahira ba tunda sun kaddara da ranar lahira domin sun nutse a cikin neman duniya kuma sun yi inkarin lahira duk wanda yake wato ya sanya sharholiya a gabansa to ko dai ya yi inkarin lahira ko kuma ya yi rayuwar wanda ya yi inkarin ta ya manta da ita kwata-kwata idan ya ji an yi zancen lahira sai ce ku aiki duk illar ku kenan ba a magana kirki tare da ku saboda za a ƙasa masa jin daɗin duniya wanda ya nutse a cikin sha'anin duniya to sai ya yi wani ɗan inkari na lahira ko bai ƙaryata ta ba to ba ya so ya tunatar da shi ita don haka ba za ka ga ba zai so ya je jana'iza ba makabarta ba zai so ya je ziyarar makabarta ba saboda abinda duk zai tunatar da shi lahira baya so to wannan halin kafirai ne sannan kuma a bisa al'adar alkur'ani Allah ya faɗi sakamakon waɗanda yake su ne a bisa akasin waɗannan ya ce innal ladina amanu wa amilu salihat haƙiƙa waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa lahum ajrun ghayru mamnun suna da lada wanda ba abin yankewa ba wato lada na dindindin ba za a yanke musu ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan shine abin mu babu ƙarewa a gare shi ko kuma ghayru mamnun ai ma la yumannu bihi alayhi za a ba su lada wanda yake ba abinda za a yi musu gori da shi ba Allah baya gori wajen ranar lahira ranar lahira ba za a ba su wannan ladan da matsayin gori ba dan za a ba su wannan rana da matsayin falala daga Allah da kuma sakamako da abinda suka aikata kamar yadda Allah ta'ala yace innal ladina amanu wa amilu salihati Allah a cikin suratul a'raf wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum al jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun akira su cewa to ga aljanna an gadar da ku ita saboda abin da ku kasance kuna aikatawa kaga babu gori a cikin wannan kuma Allah ta'ala ya ce muku ulaiku humul warithun waɗannan su ne magada yanzu za a yi maka gori a kan abin da aka baka na dukiyar gado wani zai zo ya maka gori a kan dukiyar gado da aka baka in za a yi maka gori to kai ka shigo mana kai ma ka zama to ka ce kai ma a baka kuma a sa ka cikin magada bayan kai shige ne to kaga babu zancen gori to haka Allah ya shiganta ƴan aljanna magada ne shi saboda haka babu gori a cikin abin da Allah zai ba su musannan Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira wato mushrikai ya kira kafirai da tunatar da su ayoyin Allah ya janyo hankalin shi wannan ya daga cikin tausayin Allah da tausasawarsa akan wato ko da suka ce mu zukatanmu suna cikin murfi suna cikin rufi suna cikin abin da aka rulluɗe shi kuma kunnuwanmu da nauyi ba za mu ji ba duk da haka Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a gaya musu a janyo hankalinsu zuwa ga ayoyin domin ko mutum ɗaya ne aka samu ya fahimta wannan arziki ne da sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce قل إنكم لتكبرون بالذي خلق الأرض في يومين. شيني كو ينزكو كنا كافرتا كنا كافر شيواني دوان ديهل الشتأسا في يومين أكشن كان في غلابيو وتجعلون له أندادا وكنا سن يامسا واتو أبابا واتو أبو كانتا ريا النب شيني وان ديكي كيني وان ديكي ديدي وديدا واتو كنا سن ياما الله وان ديكي sune daidai da Allah wato a cikin allantarsa a cikin haƙƙin sa na azaman da shine abun bauta wato shi da ya halitta ƙasa a cikin kwana biyu to al-ibra nan wajen shine janyo hankali ya zuwa ga halitta ƙasa ƙasa da ake abinda ake nufi da ƙasa wannan duniyar da muke ciki da abinda ke cikin ta na duwar watsu da koguna da da ne ba tsibirai ba ne ake ce ma manyan koguna oceans na'am tekuna da teku da koguna da halittu na ruwa da halittu na doron ƙasa kuma halittu na doron ƙasa din akwai tsirrai akwai masu numfashi kuma a cikin halittun ma masu numfashi din akwai halittu waɗanda suke ido baya ganin to kaga da kowanne akwai fanni na ilimi a kansa abin da ya shafi karkashin ƙasa da duwar watsu shi ake karanta fannin geography da geology abin da duk yake bayani yake bincike akan wannan ga kuma abin da yake na dabbobi biology shi kuma biology din aka kasa shi akwai marine biology shine dabbobin cikin teku da cikin ruwa sannan a cikin dabbobi din ma a cikin biology din akwai a botany abinda ya shafi tsirrai sannan kuma akwai kuma zoology abinda ya shafi dabbobi waɗanda yake masu numfashi sannan akwai ƙananan dabbobi da ba a ganin su microbiology duk waɗannan fannoni ne da ake sanin halittar Allah ta ƙasa kuma duk abu ne wanda ya shafi ƙasa sai da ce an so mu ambatanta ba wai dan ita ce farko a cikin halitta kamar yadda zamu gani a'a dan ita ce farko wajen janyo hankali akan aikinani akan ta to Allah da ya halicci ƙasa ya halicce ta fi yaumaini a gurgurdan kwanaki guda biyu waɗannan kwanaki malamai sun yi saɓani alƙur'ani bai yi bayanin ko waɗanne ba ne amma yana ɗaya daga cikin abin da alƙur'ani ya tabbatar da shi kamar yadda littafan farko littafan yahudawa da nasara kamar yadda yake su ma a cikin bible haka suka tabbatar da shi cewa Allah ya yi halitta cikin kwana shida sai dai su a wajensu an fara halittar sun ɗauki wato halittar da waɗannan kwanaki da muke da su na mako litinin talata laraba alhamis juma'a da sauransu to malamanmu na musulunci waɗansu suka ce a waɗannan kwanaki da ake nufi ana nufin kwanaki da kowane kwana ɗaya a shekara guda وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون رانا إيا فانا إيا أو جم أبن جدنك كما الشيكرة دبوتي هذا أبن دكوتي إدا ياوا كبير حتى فانا شدة إن أبن دأيك نتي واتو فانتي دبو سو شدة شيني أيك نتي دومن شي فانا أبن دأيك كم فانا إيا شيني فانا دأيك دوني دجري دوني دجري ai ya rata ne da duniyar ko ita duniyar da rana da take bayyana ga bangaren ga rabin duniya sai a samu wuni sannan ta buye ga rabin duniya a samu dare to idan wannan ana maganar farkon halitta lokacin da aka fara halitta kasar to kila ma ranar ma babu ita to ta yaya za a samu kwana daya tunda ba za a san kwana daya din ba sai an halicci kasar tunda kwanan an rataya shi da kasar ne to an ce an halicci kasar a cikin kwana biyu saboda haka wani kwana ake nufi a lokacin ba babu kasar tunda kwanan an rataya shi da kasar din ita kanta da duniya saboda haka malamai suka ce wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya faɗe shi wato gurgurdan abinda mu muke gani shine kwana daya to shine gurgurdan da Allah ya halicci kasa yayin da ya tashi halittar kasa wato abinda daga baya muka san shine tsawon kwana daya awa 24 kenan kamar yanda zamu ce duk da yake yanzu an ce yanzu awa 24 din ma ta cika ko na ga wani ban karanta ba na ga wani article a cikin economy cewa scientists sun ce yanzu kwana daya bai kai awa 24 din ba Amar ka karanta bai kai awa 24 din ba na'am asa ai da mai shi din ne bai kai 24 din ba malam Salim wato kace ga kunnan kace kace a ga kunnan kace ka amma wannan la Allah in har sun tabbata kun san dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya taqarrabu zaman zamani zai takura ne zama to wannan ishara ne in har ya tabbata ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka bayar kenan cewa hakikatan lokaci zai takura ala ayi hal wato wannan yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin alqur'ani ko muke imani da shi tare da rashin sanin hakikani yaya miqdarin yake amma gurgurdan shine kwana biyu kamar yanda Allah ya sa kwana din zai iya zamantowa kwanaki a wajen Allah ko kuma mu kwanaki a wajen mu amma Allah madaukakin sarki da ya faɗa mun gaskata kuma wannan ba yana nunin cewar Allah ba shi da ikon da halicci kasa da kun fa yakun ba duk al'amarin Allah in ya so shi zai ce kun fa yakun amma dunawa ne Allah madaukakin sarki yake mana da cewar shi kansa Allah tare da cikar kudurarsa da ikonsa akan yayi abu lokaci daya amma ya dauki lokaci a hankali yana yin sa dan ya nuna mana mu ma in muka tashi yin abu yi shi daki daki a hankali mataki mataki wannan akwai hikima ko kana da iko ka yi shi lokaci daya wato ka yi shi mataki mataki kar ka ce zaka taso lokaci daya gabaki daya kace zaka yi shi a cikin gaggawa to wato Allah da yayi wannan yanzu shine zaku kafirce masa wato kuke babu shi kuma ku sanya masa waɗanda suke daidai da shi domin duk wanda ya sanya ma wanda yayi daidai da Allah to ya kafirce ma Allah domin bai kadaita Allah ba wanda ya cancanci a kadaita shi duk wanda yake ya yarda da Allah kuma ya yarda akwai wani wanda yake yana yin abinda Allah yake yi bai yarda da Allah domin shi haƙƙin Allah kai da shi kadai babu kamar sa to shine farkon abinda Allah ta'ala yake ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi ya mushi inkari yace to zalika rabbul alamin to wannan wanda ya halicci kasa din nan kuma ya halicce shi cikin kwana biyu shine ubangijin talikai wato shine ubangijin dukkan halitta mamallaki shine mahalicin dukkan halitta dukkan talikai kuma mamallakin su waja'ala fiha rawasi kuma ya sanya matabbatu a cikin ta ababan tabbata wato su ne kafaffu duwatsu an ambace su da sifofinsu din daga an faɗe su tunanin ta zai koma kansu ya sanya a samanta kafaffu menene a saman ƙasa wanda suke a tafe su ne duwatsu to akwai aya a cikin duwatsu saboda duwatsu din nan a kafa suke ba wanda ya isa ya motsa su ba wanda ya isa ya motsa su kun ga ga wani dutse kika gan shi kamar an yi masa girgire akan wani dutse ko kamar an yi masa agogwarago kamar za a yi iska ta fado amma duk iskar duniya ba za ta motsa shi ba kana nan inda yake saboda Allah ya kafa shi banda kuma wanda yake an kafa shi a cikin kasa kuma duwatsun ne iri-iri akwai waɗanda suke masu ayatarwa wajen ganin su kamar irin duwatsun da kake gani a wuri
a irin wanda kore da lullube shi kamar wani bangare na Mount Everest in kuka je Tanzania in za ka ganci kore shar ganin ban sha'awa kano ma kankara ce ta lullube shi gabaki daya ganin shi fari ganin ban sha'awa kamar duwatsun da suke tsakiyar Europe na Alps mun kaje daga bakin a gefen koramar Geneva, Lake Geneva in ka tsaya zaka hango shi Alps wanda yake a cikin bangare yana Faransa, bangare yana Switzerland, bangare yana Italy, bangare yana Austria kaje shi fari fat da nan ban sha'awa wani kuma ka ganshi baki kirin mai sunya tsoro mala mai tada hankali kana ganin sa kaga tashin hankali saboda dutse ne wanda aka yi aman wuta kuma yadda shi baki kuma akwai irin waɗannan duwatsun da za ka ga irin su a Madina bakin dutse ne wanda tsakiyar sa an fafi shi domin ruwa a wuta ce ta fito daga ƙarƙashin ƙasa ta yi aman wannan bakin dutsen ya lullube shi ya zama to baki kirin wani kuma ka ganshi bayan ya zama to baki kirin din fa inda rabin to duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya kafa su a cikin ku ba wanda ya isa yi wannan ba wanda ya isa yi wannan duniya gabaki daya da za ta hadu dan tai goron dutse kawai ballan tana ta hada hadda dala ba za ta iya ba ba za ta iya ba amma Allah madaukakin sarki haka yayi kowa sai dai ya taso ya gani kowa sai dai ya taso in ya taso a Kano sai dai ya taso ya ga dare da goron dutse haka iyayensa da kakanninsa iyakansa haka yin Allah to wannan shine ubangijin talibai waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha sai albarka a cikin ta wato Allah ya sanya albarka a cikin kasa a cikin kogunanta a cikin abinda take fitowa da shi ta fitar da arziki mai yawa ta fitar da abinda za a ci abinda dabbobi za su ci abinda tsirrai za su ci ta fitar da abinda za a samu dukiya mai yawa da ita abubuwan ma'adanai wanda suke a ciki duk wannan albarkar kasa ce baraka fiha Allah ya sanya albarka a cikin ta wannan shine dalilin da waɗansu malamai suka fassara hadisin da aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sayar da gida ko kasa to ya sanya farashin kudin a cikin tamkarsa in ba haka ba ba za a yi masa albarka a ciki ba wannan hadisin malamai sa da maganganu da yawa a kansa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne hakan amma kuma su Al-Hasib Al-Iraqi sun raunana hadisin kuma da duk wanda ya tsaya ya bibiyi ta farkin hadisan zai ga san cewa hadisi ne wanda yake mafi kyan abin da za a ce hadisin ya zo da shi shine hadisi ne mawqufi akan maganar Hudayfa maganar Hudayfa ibn al-Yaman ne shi ruwaito hadisin da ke cikin Sunan Ibn Majah ruwaito daga hadisin Sa'id ibn Khuraiz shi ma a cikin Sunan Ibn Majah amma hadisin Sa'id ibn Khuraiz mutarrib ne ya sassaba riwayarsa ta yanda ba zai karfafa hadisin Hudayfa ba kuma ba zai iya karfafa hadisin Hudayfa ba saboda malamai kamar su Abu Hatim sun tabbatar da cewa hadisin mawqufi ne akan shi Hudayfa ibn al-Yaman maganar sa ce ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a duka mafi ingancin zance to koda maganar ta inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sai suka waɗansu malamai sai suka fassara hadisin kuma masu mai irqa mai al-mirqa mirqatul mafatih ya fassara shi da cewar wato tunda Allah ya ce Allah ya sa albarka a cikin kasa to idan har Allah ya baka wani abu na arzikin kasa to in har ka rabu da shi to kakkar rabu da arzikin kasa in ka nemo wata kasar ka tsaya dan kada ka rasa wannan albarka abinda ake nufi kenan ba haramun bane waɗanda sai suka dauki wannan abin wato haramun ne ka sayar da fili ko ka sayar da gida kuma kai amfani da kuɗin dan ka biya bashi ko kai amfani da kuɗin dan ka je ka sai hannun jari ko kai amfani da kuɗin dan ka sai sukuk ko makamancin wannan waɗanda sai suka dauki abin a haka to hadisin dai bai inganta ba kuma ma in ma ya inganta mawquf ne maganar Hudayfa ce to in ma ya inganta ga fassarar da take wato in kana son albarkar ka ta dawama in kana da wani abu na mallaka kasa shine ko fili ko gona ko gida wanda yake daga kasa yake kakka rabu da fili kakka rabu da arzikin wato kakka rabu da arzikin kasa ko ka sayar da shi don wata bukata ka dan bar wani dan abu wanda zaka dan takura ka sake sayan wata kasa ko ka sake sayan wata gonar ko ka sake sayan wani fili shine ma'anar
Alhaji Abdullahi
na'am waqaddara fiha aqwataha kuma ya tsara gurgurdan abinci da ke cikin ta abinci daban-daban kowanne halitta Allah ya tsara masa abinci akwai abincin mutane akwai abincin dabbobi masu cin nama akwai abincin dabbobi masu cin tsirrai akwai abincin kifaye da sauran dabbobin cikin teku kowanne Allah ya tsara masa abincin sa har abincin kadangare da zai ke cin fara tare da za a daukar masa ikitin daga Kano a kai masa Jos ya je ya ci Allah wa qaddara fiha aqwataha ya auna abincin ta fi arba'ati ayyamin a cikin kwana guda hudu dai wannan sawa'an lisa'ilin wannan kwanaki daidai ne wato ga masu tambaya daidai wa daida wato yayi su kuma sawa'il as-sama sannan ya nufi sama ya nufi zuwa ga sama wa hiya duhanun wato ya nufi zuwa ga halittar sama alhali ita sama wa hiya duhanun ta kasance hayaki ce wa qala laha walil ard ke yace ma sama da ita da kasa ki itiya kuzo ai wato kuzo ya zuwa ga umarnin da na nufa kan na yi ku a hal a yanda kuke ko an aukarha kuzo kuna masu biyayya aukarhan ko bisa tilas ai kuzo kuna masu biyayya ga umarni na ko kuma kuna ma masu aptilas ta muku kanku bu umarni wato wannan kai wato kuzartar da umarnin da Allah ya yi muku akan yadda halitta ku za ta kasance ala ta ataina qa'i'i yesus sai dukkanin su da sama da kasa suka ce mun zo kuna masu biyayya ai masu miƙa wuya ba su mi kauya a gare ka ya Allah to wannan an sifanta su kamar su masu hankali ne suna jin zance to wanda fa duk ake bashi umarni wanda duk Allah zai bashi umarni to wannan yana da wato ikon karɓar umarnin Allah wannan karɓar umarnin na Allah da Allah ya yi masa sai ta mai da shi tamkar mai hankali domin dangane da Allah wajen karɓar umarnin Allah dukkan mara hankali Allah ya riga ya gina shi ne akan bin umarnin Allah wato tsarin da Allah ya yi masa da bai isa ya kauce daga wannan tsarin ba to Allah madaukakin sarki ya ambace su kan cewa sun ce mun zo muna masu miƙa wuya wato tsarin da kai mana mun karɓe shi fa sawahunna sab'a fa sab'ahunna sab'a samawat sai ya hukunta su wato ya tsara su a hukuncinsa suka zama to sammai guda bakwai fi yawmayn a cikin kwana guda biyu wa auha fi kulli sama'in amraha yayi wahayi ga kowace sama da umarninta da al'amarinta da sha'aninta da kowace sama ya ba ta irin properties dinta irin tsare-tsarenta gravity dinta da abubuwan da ya halitta a cikinta da rotation inda za ta yi in za ta yi rotation in revolution ne revolution inda za ta yi in tafiya ce tasbihi da suke kullum fi falakin yasbahun duk tsarin da yake na kowace sama Allah ya hukunta shi fi yawmaini a cikin kwana biyu wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha kuma muka tsawata saman duniya ita ce sama ta farko wanda muke gani bi masabiha da fitittunu wa hifza kuma domin tsari wato domin su tsare shaydanu da suke daukan da za su rinka satar jin zance da ake aikowa da shi na wahayi to sama taurarin da suke sama wanda ake jifan su da su suke kona su to Allah ya sanya waɗannan taurari na sama bayan ado ne ga sama sannan kuma tsari ne ga sama taurari ado ne ga sama domin yadda sama take sai ka kwana kana kallon taurari saboda kyanta saboda kyan yadda adan yake shi ba wani abu ne wanda yake zaka ce da shi wato zane-zane ba kamar triangles ko haduwar squares kusurwa huru hudu kusurwa biyar biyar kusurwa shida shida sai kaga wato zaka iya fitar da kusurwa daban-daban object daban-daban in ka kaya kana kallon sama shi yasa larabawa suke cewa fabitu ura'in nujum na kwana ina kiwon taurari saboda kan taurari din zaka iya ganin shi haka zalika taqdirul azizul alim to wannan shine taqdiri shine tsari wato na shine aiki da katantawa da kaddarawa na ubangiji al-aziz wato mabuwayi wato mai buwaya a cikin tsarinsa da halittarsa al-alim kuma masani ya san komai saboda an yi shi yayi shi da sani shi yasa kunga ya zamanto fanni daban-daban na ilimi ake yi domin a gano wannan takdirin na Allah kunga tabbatar da kan cewar Allah madaukakin sarki akwai shi kuma shine al-alim saboda abin da yayi din shi ake kokarin a karanta a gano ilimin da ke cikin abin da Allah yayi to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada makafirai da mushrikai wanda kuma a ciki tambayar da aka yi cewa yanzu za ku kafirce ma Allah wanda yayi wannan to tambaya ce ta zargi wato ana zargin su akan wannan wato kenan duk wanda yaga waɗannan ayoyi ko aka janyo hankalinsa akan waɗannan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya bayyana sannan kuma ya kafirta da Allah ya sanya ma Allah abokan tarayya to hakika wannan ya zamanto wato abin a zarge shi domin haƙƙinsa ya zamanto mai imani domin a wannan yana nuni ga kadaituwar Allah da ilimin Allah da buwayarsa kuma yana nuni ga rahmar Allah wanda zai nuna zai yake nuna masa cewa Allah ya kula da shi yayi masa abubuwa waɗanda suke zai zamanto mai godiya wanda wannan godiyar ta kamata a ce ya sanya shi ya kadaita Allah don haka shi abin inkari ne a gare shi idan ya zamanto ya kafirce ma Allah ya sanya ma Allah abokan tarayya Allah muna roƙonka ka tsarkake ayyukanmu daga shirka kuma ka kare mu daga fadawa cikin shirka ka rayar da mu akan tauhidi ka tashe mu akan tauhidi ka sanya mu a cikin jama'ar masu tauhidi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل حكيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين